Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da ma mita 41. Ana kuma iya jin mu yanzu haka kai tsaye a Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin radio da suka hada da amfani sarauniya da kuma niya FM. Ana kuma iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji, Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Juma'a 28 ga watan Afrilun shekarar 2017, za mu ci gaba da shirinmu na musamman kan fayafayen bidiyoyin Boko Haram. Haka hakika maganar rikicin Boko Haram ya taba rayuwar al'umma ba kadan ba a Najeriya da makwabtanta.
A shekaru bakwai da aka yi ana yakin Boko Haram, miliyoyin 'yan Najeriya sun ji jiki ba kadan ba. Amma tun daga farkon shekarar 2016 sojojin Najeriya sun kwato garuruwa da burane masu yawa da kungiyar ta kama ta mamaye. Masu daukar hoton bidiyo na Boko Haram da kansu sun dauki hoto na irin kashe-kashe da duka da sare gabobin da suka aikata.
To yau muna tafa da amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter game da yadda kuka kalli shirye-shiryen yau da gobe na musamman da muka kawo muku a wannan makon game da ayyukan ta'addancin Boko Haram. Ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
Bari mu fara da amsar tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter cewa shin menene ra'ayinku game da shirye-shiryen musamman da muka yi muku a wannan makon akan yadda ta'addancin kungiyar Boko Haram ke shafar rayuwarmu, kama tun daga kan alaka ilimi, shugabanci, lafiya da kuma al'adu ko nishadi da zamantakewar yau da kullum. Sakon farko daga Umar Yusuf yace turkashi a gaishe ku VOA Hausa. Bahaushe yayi gaskiya da yace idan ka ji wani baban zaba, idan ba a sha dare ba an sha rana, to VOA ba abinda ba a sha ba anan. Danganin kun kawo mana wannan video na abinda ba a sani ba game da Boko Haram, nayi nasarar kallon duka video set guda hudu, kuma gaskiya na karu da abubuwa da yawa. Babu abinda yafi daukar hankali na kamar tafiyar ku zuwa Borno danganin guraren da kuka nuna a video. Abin ayaba ne matuka da gaske, ba me yin ka sai jangwarzo. Allah ya saka da alkhairi. Ita kuma gwamnati, Allah ya bata ikon karasa murkushe Boko Haram a baki ɗayan Najeriya da ma sauran kasashen. Su kuma Borno, Allah ya mayar musu da abin da suka yi asara na dukiya da rayuka. Sai Ayuba Inuwa yace yau da gobe, a gaskiya rahotanni na musamman da kuka yi akan 'yan Boko Haram ya ƙara wayar mana da kai akan mummunar aƙida ta 'yan Boko Haram. Sai Dauda Garba bin Affan Fatuskum yace salam filin yau da gobe, jama'ar fayyace labarai. Gaskiya shirye-shiryenku na wannan makon gaba ɗaya yayi matukar ƙayatar da ni, kuma har kun sa jikina yayi sanyi kamar an jefa kaza da gishiri. Sai Buba Mai Gora Gashuwa yace a gaskiya shirinku ya wayar da kan al'umma, musamman yadda ake ta'addanci da irin ayyukan koyon ta'addancin, don haka fararen hula da jami'an tsaro za su iya amfana da bidiyoyin da kuka fitar wajen dabaru da sanin mafakar 'yan ta'addan. Sai Husaina Abba Danban ɗan kishin ƙasa yace assalamu alaikum, shirin yau da gobe. Babu abin da za mu ce game da wannan shiri na musamman da kuka gabatar kan ta'addancin Boko Haram, da haka muke fatan za ku ku ƙara kaimi gami da hazaka wajen fadakar da kawunan al'umma yadda za su kare kansu daga shiga ire-iren waɗannan munanan kungiyoyi da ma makamantan su. Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka ta Najeriya. Amin summa amin.
Sai Adamu Muhammad Kore Maguru yace hakikanin gaskiya kun yi namijin kokari. Kawai sai dai mu taya ku da addu'a. Allah ya ƙara hazaka. Fatan alheri ga filin yau da gobe shirin mu matasa.
Aliyu Ahmad Alkadiri yace yau da gobe gaskiya ni ma nayi mamakin wallahi har yanzu ina kokonto ya akai kuka samu wannan bidiyo.
Sai Bello Mamma mai malari yace yau da gobe ku bar tuna mana ta'addancin Boko Haram. Abubuwan da suka yi mana kawai sai dai mu ci Allah ya isa. Duk wannan abubuwa da ku kirga babu wanda Boko Haram bata kawo cikas akan ta ba. Kama daga ilimi zamantakewa nishadi ko walwala har ma ta kai ga idan kaga jakka koda ta kudi ce sai gudu. Birni da karkara ya zama babu yarda tsakanin bako da dan gari.
Ya kuji matar Ahmadu Abacha Macina tace salamu yau da gobe muna jinjina muku akan irin labaran da kuke watsawa a radio da sada zumunta akan yadda kuke fede mana biri har wutsiya dangane da abubuwan da suke faruwa koyaushe a duniya. Muna addu'ar Allah ya saka wa ma'aikatan VOA da alkhairin sa. Amin.
Sai Abubakar Ibrahim Kawu Girgir yace assalamu yau da gobe ai dangane da wannan fayyacewa mutane fayafayen bidiyo da kuka fidda a kwanakin baya wallahi ba karamin fahimtar da mu kuka yi ba dan dukkan shirye-shiryenku da kuka fara babu guda ɗaya da ya barna akan wannan maudu'in sai dai fatan alheri da zamu ci gaba da yi muku babu dare babu rana. Allah ya ƙara basira da hazaka. Ku tashi lafiya VOA Hausa jami'a mai zaman kanta kan ilmantarwa.
Muhammad Shehu Mararban Kunini yace hakika ya bangwani ya zama wajibi. VOA Hausa ɗaya tamkar goma muna jinjina muku matuka yadda kuke gudanar da ayyukanku musamman abin da ya shafi rahoton nan ayyukan ta'addancin Boko Haram. Yin haka na ƙara ankarar da mutane halayya marasa imanin nan musamman mazauna yankin Arewa maso gabas.
Sai Sadi Energy Tandara Potoskum yace yabon gwani ya zama dole muna jinjina wa sashen Hausa na murya Amurka bisa fede mana biri har wutsiya akan yadda ta'addancin Boko Haram ya shafi rayuwar mu. Mai daki shi yasa inda yake masa yoyo. Allah ka taimaki VOE Hausa. Amin.
Sai Biliya dan Disha Kano yace babu shakka wannan shirye-shiryen naku yana da muhimmanci ga al'umma sai dai mu ci gaba da addu'a. Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a Najeriya.
Sai baban gida Aliyu Rijau yace a gaskiya shirye-shiryen da kuka gabatar a wannan makon zai sa wasu su dinga zargin ku kamar yadda Ahmad Abba ya fuskanci irin hakan. Allah dai ya ƙara kare ku daga sharrin masharranta.
Hassan Muhammad Binanci yace to yau da gobe ai abin dai ba a cewa komai sai dai kawai Allah ya kawo mana dauki duba da irin yadda kananan yara suka zama marayun karfi da yaji. Ya Allah ka tsare mu kada bakin wuta ya mutu ga hannunmu da fatar Allah ya saka muku da alkhairin sa kuma kun zama babbar huga mai cika tulu goma.
To mun gode. Sai Muhammad Mutawakkil Jumar Galadima yace gaskiya addu'ar fatan alheri ita ce tsakanin mu da ku VOA Hausa. Kun wayar mana da kai ta kowane fanni akan harkar Boko Haram. Allah ya ƙara tona asirin sa. Amin.
Ubaidillah Bashir baban Laila yace VOA an gaishe ku da kokari dan waɗannan bidiyoyin na kunshe da darussa da kuma gargadi. Cikin bayanin ku ne yadda aka samu fayafayen tsawon bidiyoyin duka ya kai awa 18 in ban manta ba. Ina fata za ku sake tantancewa ku saki wasu da za su nuna irin hadarin wannan kungiya ne zub da jini.
Sai Adamu Ahmad Bunani yace ina kiran matasa da su kula sosai kuma su yi karatun tanitsu kan wannan harsashe da wannan gidan rediyo mai albarka suka yi. Allah kyauta.
To sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @abbadanbam yace yau da gobe babu abinda zamu ce muku face Allah ya taimake ku ya daukaka wannan gidan rediyo mai albarka na muryar Amurka.
Sai Abubakar Bajuga yace lokacin da Boko Haram suka shiga yankunan mu VOA sun taimaka mana wajen isar da sakonni dan haka VOA muna jinjina muku.
Sai daga ƙarshe Atsani Shaga yace hakika yau da gobe tabbas Boko Haram ta haifar da matsaloli daban-daban kama da tabarbarewar ilimi da dai sauransu. To mun gode muna son ji daga gare ku a kore yaushe.
Ai fakka yau addu'a take ta wurgowa to Allah ubangiji ya tsare mu da mu da ku gaba daya ya ba ku kuma karin hakuri da jimirin saurare
mu ba ba mu da masu sauraron mu sai dai
sai du'a da godiya mun gode sosai. To yanzu kan bari mu saurari kashi na hudu na faifan bidiyon ta'addancin ƴan Boko Haram kamar yadda muka fada kuma muka faro tun daga ranar Talata da ta wuce. amma fa muna fada a kawo da yara domin ka hankalin su ya tashi sannan ayi hakuri da sautuka marasa dadi da za a iya ji a ciki kamar harbe harbe.
Shekaru bakwai da aka yi ana yakin Boko Haram, miliyoyin 'yan Najeriya sun ji jiki ba kaɗan ba. To amma tun daga farkon shekarar 2016, sojojin Najeriya sun kwato garuruwa da birane masu yawa da kungiyar ta kama ta mamaye. Masu ɗaukar hoton bidiyo na Boko Haram da kansu sun ɗauki hoto na irin kashe-kashe da duka da sare gaɓoɓin da suka aikata. Wane ne suka kubuta? Menene labarin su? A watan Satumba na 2016, VOA ta yi tattaki zuwa Najeriya domin binciko ikirarin cewa yanzu an samu tsaro mai kyau a wuraren da muka gani cikin fayafayen bidiyo da sauran wuraren da 'yan Boko Haram suka kama. Zangonmu na farko shine garin Bama, gari na biyu wajen girma a jihar Borno, mai mutane kimanin 300 kafin 'yan Boko Haram su kwace shi a 2014. Mun tafi tare da kwambar motoci rakiya ta sojoji masu yawa dauke da manyan bindigogi da gurneti da na harbo jiragen sama. Garin Bama na daga cikin wuraren da aka fi zub da jini. Mun samu mutum guda da ya kubuta da ransa.
Eh, garin Bama wannan ne, garin Bama nan ne abun aka yi.
Alhaji Madi ya kubuta ne saboda ya gudu. Daga baya an sanya bidiyon irin kisan gillar da 'yan Boko Haram suka yi kan wannan gadar a yanar gizo.
Akwai wani wannan kamta aka kawo, an loda mutane aka kawo su. Shikenan ɗaya bayan ɗaya. Wani kuma ya yi a nan a cikin nan in aka sa tukun kuma wani ya rike kamfa guda biyu wannan sai a harba kai sai a jafa shi.
A rana ɗaya tak an kashe mutane fiye da 200. A lokacin ziyarar tamu babu komai cikin garin sai kangon gidajen da 'yan Boko Haram suka kona. Har fadar Shehun Bama babu abin da aka bari a ciki.
Apart from the mosque, everything was gone.
Irin wannan barna haka take a duk garuruwan da aka kori Boko Haram daga cikinsu. A fadin Arewa maso gabas, mutane kimanin miliyan 2 ne suka gudu daga gidaje da garuruwansu a dalilin Boko Haram. A wannan sansani da ke garin Bama, mutane 27,000 suke zaune. Yayin da wasu ke ƙara kwarara kullum. Mun taras da wannan matashiya wadda ta ce an sace ta ne daga garin Michika, aka tilasta mata yin aure da wani ɗan Boko Haram aka tafi da ita cikin dajin Sambisa da ke nan kusa.
An aure ni na Michika ba kai ni Sambisa ne. In ba mu yarda ba yana kama mu ne kana jiwa kulle mu ya sa ta aure wannan amana aure dole.
Mun yi kokarin zuwa garin Kumshe inda muka ga 'yan Boko Haram suna karkashe mutane a cikin fayafayen bidiyon nan, amma sojoji sun ce mana a'a an kwato garin na Kumshe to amma hanyar akwai hatsari sosai. Kashi gari mun karkata zuwa da Masak, garin da sojoji suka kwace 'yan kwanaki kaɗan kafin zuwan mu. Mu ne ma mutanen farko da suka fara shiga garin wanda muka taras an kona an lalata shi babu kowa a ciki sai wata mata kwaya ɗaya tak.
Yanda baki a tsoro ki zauna ke kaɗai a cikin garin
nan ba wani ya zan yi kuma ba su samu zuwa ba.
Kafin rayuwarta da ta miliyoyin 'yan Najeriya ta koma daidai za a ɗau lokaci, to amma akwai alamu na ci gaba. A garin Mainok sahu 'yan Boko Haram suna kona shi ana gyarawa. Sarkin Mainok Lawan Bukar Kyari ya ce an kashe mutane fiye da 200 a garin.
A lokacin da 'yan Boko Haram suke kawo mana hare-haren nan, ba mu da securities a nan gari. Aka yi sakara daya biyu uku muna nan haka. To duk wanda suke rayen suka gudu suka bar gari.
A yanzu ana sake gina Mainok. Kuma a bayan da aka kafa wani sansanin soja mutane sun fara komowa. Boko Haram ta samo asali daga Maiduguri babban birnin jihar Borno. Kashim Shetima shine gwamnatin jihar.
Ba za ya sace tsaya biyu ba sai kace sun kawo hari ga cikin gari mai dubi.
Amma yace abubuwa sun canja a yanzu.
Kowane irin matsi da muke ciki. Kowane irin wahala da ake ciki. Alhamdulillah zai yi mutane su yi bacciya mai dubi.
General Victor Ezugu shine komandan shiya ta bakwai ta sojoji a Maiduguri. Yace bayanan leken asiri da harhare da jiragen sama suna nan kasa sansanonin Boko Haram da kuraren da suka buya.
We've done about 70-75% of the job. They are operating in bits and in little groups.
A watan Disamba shugaba Muhammadu Buhari ya fito ya fada wa ƴan Najeriya cewar an gama da ƴan Boko Haram. An kore su daga sansanin su mafi girma a cikin dajin Sambisa. To amma wannan yakin ba wai ya kare bane. Yan harin kunar bakin wake na Boko Haram suna ci gaba da kai harare har ma a cikin Maiduguri. Har yanzu akwai dubban mutanen da ba a kwato su ba daga cikin su har da mafi yawan ƴan matan secondary na Chibok da aka sace shekaru biyu da suka shige. A fadin arewa maso gabashin Najeriya akwai mummunar matsalar jinkai ta rashin wadataccen abinci da ruwa ga mutane miliyan biyar. A ƙauyuka da karkara inda ba a girka sojoji ba, ƴan Boko Haram suna kai hare-haren sare kanoki. Waɗannan makiyaya sun tsere daga ƴan Boko Haram kenan a daidai lokacin da muka haɗu da su. An tafi da dukkan mata da yaran su.
Ngo katin da dar gimella. Sai ya da kawo bidan gure su. San masa yi Laila tun ta tuntana.
Boko tuk. Yace tsakanin darajamar da bulungu duk cikin kargo-kargo na Boko Haram ne sun yi ambus mutane suna wucewa ko soji suna wucewa ba sa bari suna harbi yake duk sune tsakanin.
An sanya ƴan Boko Haram a gaba to amma kuma ba a gama da su ba tukunna.
To dan iya ma ya game da Isa Lawal na Ikra inda ya ce shi ma sai ya tofa albarkacin bakin sa a wannan fashin baki da yau da gobe yake yi a makon nan game da maganar ta'addanci a cikin al'umma.
Da gaggawa na ga dan iya yau ya fito cikin hanzari, nace dan uwa ina zuwa kuma haka cikin sauri. Yace ai ka san yanzu ba a sakacin sakaka cikin kowane lamari, amma dai a gaskiyar magana ina da damuwa ne akan halin dan adam iyayen buri. Dan kuwa ka san da a Nigeria hare-haren Boko Haram ne ke jefa kasar cikin hadari, musamman ma dai ruwan bama-baman da ƴan Boko Haram din suka dinga yi wanda ya kai ƴan kasa da yawa kabari. Amma sai gashi yanzu da sannan abin na nema ya zama labari, ko da yake dai kuma duk da haka akwai buƙatar a ja hankalin samari don su suka fi yawa cikin ƴan Boko Haram din da suka dinga kaiwa ƴan ƙasa mummunan hari, wanda waɗancan hare-hare ne ma suka jefa rayuwar ƴan ƙasa cikin tsananin tsauri. Nace eh dan iya kuma gaskiya ne fa ƴan ƙungiyar Boko Haram sun tafka ta'addanci wanda ya jefa rayuwar ƴan ƙasa cikin kunci, musamman ma dai yadda suka dinga kai hare-hare a masallatai da coci-coci. Amma kuma duk da haka wani abin takeici sai ka ji sun fito suna wai hare-haren koyarwa ce irin ta addinin musulunci, alhalin idan za su kai harin hallaka al'umma kowa suke kashewa babu wani nuna bambanci. Shi yasa ma malamai suka ce Boko Haram din ta gabza karo da addinin musulunci, abin da yasa suke butulci, don ko shi addini ya baiwa kowanne bil adama cikakken ƴanci na gudanar da rayuwar shi cikin jin daɗi babu wani zullumin zalunci. Amma dai haka nan ƴan Boko Haram din suka dinga kashe ƴan ƙasa saboda wai ba su son boko gidan turanci. Dan iya ce to ai dama ni abin da yasa ka ga na dauko wannan magana ta Boko Haram ina ta nanata ta shine yadda na zauna na fahimci illarta, har ma na gano idan dai muna neman mafita to ya zama wajibi mu tabbatar da al'umar mu kafta koma makaranta, sannan kuma gwamnati ta sanya ido kan koyar da karkatacciyar fahimta. Don fa na gano daga wasu makarantun addinin ake rura irin wannan wuta, saboda haka dai dole ne a hada karfi tsakanin gwamnatoci da mawadata don fito da mafitar magance irin wannan bala'i na kungiyoyi irin su Boko Haram masu hare-haren cuta. Albashi kasashen mu sa samu tsarkake tsamin tsaron da duniya za ta ce sun yi tsafta saboda sai fa da zaman lafiya ne kowace ƙasa ke baiwa tsaren tarata.
To mun gode dan iya da taka gudunmawar amma kuma yanzu kai tsaye muna tare da lawyer Aminu Gama mai fashin baki amma kafin mu je gare shi din akwai dan wata matashiya da zamu so ya ji anan zamu dan karanto ta. Mallam Aminu barka da warhaka.
Yawa barkanmu dai.
Barka da shigowa, barka da shigowa.
Yawa.
To bari mu dan karanta wannan matashiyar kafin mu baka fili. Yawa to wato masu sauraro muna son su ji cewa a lokacin da tsohon shugaban Afirka ta Kudu wato Nelson Mandela ke fursuna akwai wanda ake kira Archbishop Desmond Tutu wanda ya zamanto babban mai rike wuya ga ƴan adawa wato yana hantara da tsare ƴan adawa saboda abubuwan da ba su kamata da suke ba don haka ne ma ya samu ta lambar yabo a shekarar 1984 a sakamakon wannan gwagwarmaya ta sa a wancan zamani a lokacin da Nelson Mandela din ya nada shi Desmond Tutu bayan shi ya zama shugaban kasa kenan ya nada shi a matsayin shugaban hukumar bincike na gaskiya da gaskiya da kuma sasantawa a Afirka ta Kudu domin sasantawa ita ce kashin bayan komai da warwaran matsala. To naga ga wasu abubuwa na auren a tsokacin da yayi a wani littafi ko
eh ya fara da cewa babu takamaiman hanyar da za a bi domin sulhu, babu wata hanya da za ta gaggauta magance ciwo ko rarrabuwar kawuna a tsakanin al'umma bayan tashin hankali ne muni. Hakika akwai matukar wahala a samar da yarda da fahimtar juna tsakanin mutanen da makiya ne a baya, amma ya zama wajibi a duba wannan idan har ana neman dawwamamman zaman lafiya. Yin waiwaye kan irin rayuwar mara daɗi da aka fuskanta a baya, amincewa da aukuwarta sannan a fahimci yadda lamarin ya auku domin a gudu tare a tsira tare, ta haka ne kawai za a iya tabbatar da ganin hakan bai sake faruwa ba. Sannan ya ce abinda muke gani a Afirka ta Kudu shine kowace al'umma na da irin hanyar da ta dace wajen tabbatar da sulhu. Ba zai yi ba wani daga waje ya zo ya tilasta muku ko ya tilasta muku bin wata hanya da wata al'umma daban ta bi domin kaiwa ga sulhu. A'a, mu ne za mu kirkiro hanyar da kanmu ta yadda ya kamata mu bi. Tafiya ce mai matukar wuya wacce za a gane irin halin wuyar da mutane suka fuskanta da dalilin da ya harzuka mutane suka ci zarafin wasu, tare da kawo al'ummomi da ba sa ga maciji da zummar neman hanyar samun adalcin gaskiya da zaman lafiya yayin da ake fuskantar sabbin rikice-rikice. Akwai buƙatar a nemo mafita wacce ta dace da halin da ake ciki da tarihi da kuma al'adu.
To Mallam Aminu Gamawa sai in ce kaji wannan shimfiɗa ta wani tsokaci da shi Desmond Tutu yayi akan wani littafi na magana yadda za a yi sulhu da ba da kuma zaman lafiya a tsakanin al'umma. Me za ka yi shimfiɗa akai ko in ce ƙara akai?
To alhamdulillah shi tashin hankali ya rikice-rikice ba yau aka saba yin sa a duniya ba. A sassa daban na duniya a baya an samu tashin hankula wanda daga baya aka kawo ƙarshen sa. Amma babbar tambayar da kowa yake yi shine musamman idan aka ce wannan yaƙe-yaƙe da fitintunu ya faru ne a tsakanin al'umma da da suna tare, sai wani bambanci na siyasa ko na addini ko na ƙabilanci ya shigo ya sa suke kashe junansu. Bayan an samar da zaman lafiya me ya kamata a yi saboda samar da sulhu a tsakaninsu saboda wa'annan mutanen za su ci gaba da zama tare da junansu. Afirka ta Kudu tana ɗaya daga cikin misalan da za mu iya kawowa. Alada wani misali kuma shine kamar ƙasar Rwanda, yadda akwai 'yan ƙasan suna tare amma saboda bambanci na ƙabilanci wata ƙabila ta Hutu ta tashi ta yi kisan kiyashi akan 'yan ƙabilan Tutsi. Amma daga baya bayan an samar da zaman lafiya tambayar da kowa yake yi shine tun da wanda aka kashe da wanda ya yi kisan dama suna tare suna zaune a guri ɗaya ne, me ya kamata a yi? To irin wannan tambayar ita ma tana fuskantar mu a dangane da abin da ya faru a yankin arewa maso gabas musamman a jihar Borno. Idan muka duba tarihi za mu ga cewa ita wannan jiha ta Borno fa a baya ke zama ita ce home of peace, wato garin zaman lafiya. Amma saboda ta auku a shekarun bayan nan ya sa an samu kashe-kashe, an samu an raunata mutane da yawa, an kuma kori mutane da dama daga yadda suke zaune. Waɗanda suka yi wa'annan ta'adin ba wai saki ne daga wadansu gurare ba. A baya a hira-hira da kafafen watsa labarai suka yi musamman na BOA da sauransu, mun ji bayanan da wasu suke cewa waɗanda suka kawo harin nan ma akwai ƴan uwansu a ciki. So abin tambaya a nan shine, tunda alhamdulillahi jami'an tsaro da sojoji sun ci ƙarfin wannan yakin har ma da ƙarfin soja an ci nasara a gurare da dama, tambayar ita ce me ya kamata a yi yanzu zuwa gaba, musamman dangane da abin da ya shafi yadda za a yi zamantakewa tsakanin waɗanda abin ya shafa da kuma waɗanda ake tunanin watakila suna da hannu wajen kawo wannan abin. Na farko dai, sai an tabbatar da cewa duk wasu masu makamai a hannunsu ko kuma masu niyyar kawo fitina an ci karfinsu, saboda ba zai yi kai sulhu ba idan akwai wani akwai makami a hannunsa yana kokarin kawo hari ko yana kokarin tada fitina. Amma wani abu da ya kamata mu fahimta shine, akwai dubunnan mutane, in fa sama da mutum miliyan ɗaya da an fitar da su daga gidajensu wanda suna zaune ne a matsayin ƴan gudun hijira, kuma ƴan gudun hijiran nan ya wuce kashi goma ne daga cikinsu, ba bai kai kashi goma ba ma daga cikinsu su ne suke sansanin ƴan gudun hijira. Da yawa daga cikinsu wajen kashi 90 suna gidajen mutane ne suna zaune tare da su. A garuruwansu babu doka da oda, ko sun an rushe su. Guraren aikin gwamnati an tarwatsa guraren, makarantu an tarwatsa guraren. Mataki na farko idan ana so a samar da sulhu da ci gaba a dawo da rayuwa yadda take a baya, shine na farko dole ya zamanto an samar da tsaro a wannan guraren da aka kwato daga hannun ƴan ta'adda na farko kenan. Na biyu, abubuwan more rayuwa irin su makarantu, su asibiti, su ma'aikatan gwamnati, su kotuna, su charge office da ƴan sanda da sauransu, dole a gina su. Haka zalika, mutanen da suke ƴan gudun hijira ko a cikin Najeriya ko kuma a wajen Najeriya, dole a yi ƙoƙarin maido da su gida. Ba zai yi kuma ka ɗebi mutanen nan kawai ka dawo da su gida ba, saboda in da wani attajiri ne yana kasuwanci yanzu ka dawo da shi, babu kasuwancin gaba ɗaya, an lalata komai da komai. Abin da ya kamata a yi shine, na farko a samar musu da jari, waɗanda kuma ba za a sama musu jari ba a koya musu sana'a, musamman mata da yara. Akwai waɗanda da yawa daga cikinsu wasu an musu fade, wasu an musu raunuka, ya kamata a ba su horarwa ta musamman yadda za su ci gaba da rayuwarsu yadda take a baya. Abin da zai baka takaici, na je Maiduguri ƴan satukan baya, a cikin gari cikin dare sai ka ga yara ƙanana suna yawo a kan titi, ko kuma ka ga ƴan mata suna yawon karuwanci saboda babu yadda za su ciyar da kansu sai ta hanyar sun je an neme su an ba su
kuɗi.
Ashe ka ga akwai
sauran rana ka ba ta wannan bangaren.
Akwai sauran rana, akwai aiki mai girma a gaban gwamnati da kuma sauran jama'a gaba ɗaya. Dole a haɗa ƙarfi da ƙarfe ya zamanto cewa na farko an yi abin nan bisa ilimi, ya zamanto an sani mutum nawa ne aka abin nan ya shafa, mutum nawa aka.
Wato ƙididdiga kenan?
A samu ƙididdiga da kwarai, because in babu ƙididdiga duk ƙoƙarin da in babu bayanai nan sahihan bayanai, sai a ce an kashe kuɗi sai ka rasa wa an kashe wa kuɗin. An ce akwai ƴan gudun hijira ba a yi rijistarin ɗinsu ba, ba a samu sunayensu ba, ba a san iyayensu ba, wannan duk zai zama matsala. Amma idan aka samar da waɗannan sulhu, kuma akwai ƙoƙari da za a yi na musamman wajen canja tunanin waɗanda aka gurɓata.
Yawwa, to kaga maganan canza tunanin nan da kake yi, duk da yake lokaci ba zai bamu ba, amma da yake ba wani abu ne da za mu ce sai mun gama shi dole yanzu ba, a juma'a mai zuwa in Allah so za mu dasa daga shin ya za a yi wurin maganan sulhu da canza tunanin mutane. Wani an kashe masa nasa ya ce sai ya rama kila a zuciyarsa, ko kuma ɗansa ya taso ya ji ai sai na rama, kamar da ya ka ba da misali da hotunan kashe-kashen da aka yi a Rwanda, sai ka ga ga hoton wanda ya kisa ga wanda aka kashe, wa ke kike ban labari
kuma. Shekaru 20 da suka yi wannan ɗansu ba?
Yawwa.
To akwai abin da muke cewa truth and reconciliation, wato za a zo a faɗi gaskiya kuma sulhu. Na farko dai wanda ya yi laifi dole ya zo ya ansa cewa ya yi laifi. Idan muka ci gaba da cewa duk wanda yake da laifi sai an halaka shi, ko kuma musamman kamar ƴan mata da yawa daga cikinsu an ɗauke su da ƙarfi, ko aka tafi da su aka bautar da su, wasu aka aure su sun kwato su sun dawo gida, in aka ce za a ci gaba da nuna musu wariya, ko kuma za a zauna da su a fahimci su a gyara musu.
To Mala Bilu, eh saboda lokaci bari mako mai zuwa insha Allah duk da yake mun gama wannan diddigar series ko kuma in ce wannan jerin da muka yi in Allah su mako mai zuwa zamu tsura akan maganar zamantakewa da sulhu.
To mun gode sosai kwarai.
Yanzu kan
Maryam Bashir Bugaje
Safinatu Sodangi
Julia Lazarus Gresham ita ce ta bada umarnin shirin da engineer mu ne wato John sai kuma wanda ya hada mu a Facebook live Ibrahim Jarmai sannan kuma muna fatan Allah ya sa a samu damuwa mai albarka a Najeriya kamar yadda aka bada labarin ruwa fa ya fara. To Usman Ahmed kamar yake cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a Washington DC sai Allah ya kai mu litinin.
Wasan kwallo baka manta ba.